إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باين هكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول الله سبحانه وتعالى da ya kamu wannan safiya ta Alhamis, tara ga watan Ramadan, ya jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1447, wanda ya dace da 26 ga watan 2 shekara ta 2026, wannan makaranta ta hadda Al-Qur'ani mai girma ta Khalid bin Walid a cikin garin Mina a jihar Niger a tarayyar Najeriya. Abinda nake so kamar yadda ya gabata a kansa shi ne mahimmancin irin wannan zama a musulunci da kuma taimakekeniya a musulunci. Abinda aka ce na yi tsokaci a kansa shi ne taimako, matsayin taimako a musulunci. To, kafin mu shiga maganar tattaunawa akan mahimmancin taimako a musulunci, mu sani wadda ta samu kanta irin wannan waje, musamman a wannan wata mai albarka, to ya kamata ta gode wa Allah. Ba ƙaramin alkhairi ba ne, ba ƙaramin dacewa ba ne a ce a irin wannan rana, a irin wannan lokaci, kina zaune inda ake karanta Al-Qur'ani, kina zaune inda ake karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan alkhairi ne babba. Ya kamata ki gode wa Allah akan wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya miki. Irin wannan lokaci da muke zauna a nan, idan kuka iya tunawa, wata fa tana can tana gulma a yanzu haka, wata a yanzu haka tana can tana tsegune, wata tana can tana zagin wasu, wata tana cin mutuncin wasu, wasu ma a yanzu haka suna can suna fasikanci a irin wannan wata. To, amma ke Allah ya zaɓe ki, ya yi miki ni'ima, ya kawo ki wannan waje mai albarka, ya kamata ki gode wa Allah, domin kina wajen da kike tare da mala'ikun rahama, kina wajen da kike tare da bayin Allah aljanu na ƙwarai, kina wajen da insha Allahu ba za ki tashi daga wannan wajen ba sai Allah ya gafarta miki da izinin Allah subhanahu wataala. Domin hadisai da dama sun tabbatar da haka din. Daga ciki akwai hadisin da an sha karanta mana a makarantunmu na Islamiyya, manzon Allah yana cewa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakina wa ghashiyatuhumur rahma wa hafatuhumul malaika wa dhakarahumullahu fi man inda. Haduwa irin wannan wajen tana sa a samu rahma, haduwa irin wannan wajen tana janyo mala'iku, mala'ikun Allah, mala'ikun rahama suna nan suna dabdala, sun cika wannan wajen wanda ganin su ne ba mai, kuma zaman su anan suna nema mana gafara da rahama a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Haduwa a wannan wajen yana sawa Allah ya ambace mu yayi alfahari da mu a gurin mala'iku da suke tare da shi Allah da yace da su ra ko mala'iku ga bayina can sun hadu suna jin qur'ani sun hadu suna jin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun hadu suna tattauna wani abu na addini mala'iku ina muku alfahari da su suna da daraja suna da falala suna da kima mala'iku ku ce da na gafarta musu gaba da Allah shine irin wannan zama to ina zaki sai ki zauna ki awa daya ki samu gafarar Allah in ba irin wayannan gurare ba minti nawa zaki anan awa nawa zaki anan kuma da iznin Allah ba zaki tashi ba sai Allah ya gafarta miki muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya karba mana ayyuka abinda aka ce ne magana akan sa shine taimako a musulunci kalmar taimako ta zo a gurare da dama a cikin alqur'ani kuma ta zo a sigogi da dama a cikin alqur'ani kuma ta zo da lafuzza da dama a cikin alqur'ani daga ciki Allah madaukakin sarki yana cewa ta'awun
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
وأنا ayar kamar wata ka'ida ce Allah madaukakin sarki ya bawo ka'ida akan taimako cewa duk wani taimako da za a yi to kar ya fita daga cikin wannan ka'ida da Allah ya bawo Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa Allah ya ce wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan wannan ka'ida ce ta Allah kenan akwai abin da ake so ki bada gudunmawa akai akwai abin da ake so akwai abin da ake so karki ya take taimaka akan sa Allah ya ce ku taimaka akan albir malamai suka ce albir kalma ce da take daukar abubuwa da dama zai iya zama biyayya ga Allah zai iya zama ayyukan alkhairi zai iya zama duk wani abu da ya dace Allah ya ce ku taimaka akan ayyuka na alkhairi kuma ku taimaka wajen jin tsoron Allah subhanahu wataala sallallahu wala ta'awanu 'alal ithmi kar ku yi taimako akan saban Allah wal 'udwan kuma kar ku yi taimako akan ta'addanci ko zalunci ko ta guda da shi wadannan kalmomi guda biyu abinda suke nuna mana shine suna nuna mana ashe taimako kala biyu ne akwai at-ta'awun al-hissi akwai at-ta'awun al-ma'nawi sannan akwai adamun ta'awun al-hissi akwai adamun ta'awun al-ma'nawi cewa akwai taimakekeniya wanda zaka iya yi a ga taɓaro-ɓaro akwai taimakekeniyar da idan kai ba za a danta ba sai dai tasirinta sannan akwai abin da aka haramta ma ka taimaka a kansa wanda zaka iya ganin safaro-ɓaro sannan akwai abin da aka haramta miki ki taimaka wanda ba za ki iya ganin sa ba sai tasirin sa wannan duk wani taimako yana shiga karkashin wannan ka'ida wanda Allah madaukakin sarki ya bawo da Allah ya ce wa ta'awanu ku taimaka ya hada kowa da kowa ya hada maza da mata ya hada manya da yara ya hada dattawa da samari matasa kowa ya taimaka kowa ya taimaka babu wani wanda aka ware aka ce banda wance banda wance banda wani a kowa ya taimaka idan kin tashi zaki taimako akan me zaki shine ki taimaka akan duk wani aiki na alkhairi wanda za a iya gani wanda ya dace da shari'a sannan ki taimaka akan duk wani aiki da ba za a iya ganin shi ba amma za a ga tasirin sa wannan shine abin da ake bukata to idan muka dawo akan wannan ka'ida wanda Allah madaukakin sarki ya bamu yace wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa cewa ku yi taimakekeniya akan duk wani aiki na alkhairi wannan ya nuna kenan ashe kowa yana da iko ya taimaka malamai suka ce Allah madaukakin sarki ya bada wannan umarni ga kowa da kowa ne domin babu wani dan adam wanda Allah ya halicce shi a matsayin shi na musulmi wanda za a ce a rayuwarsa ba wani bangare wanda ba zai iya taimako ba babu shi. Duk yadda kike a duniya akwai irin taimakon da za ki yi. Shi yasa a matsayinki na musulma kar ki rena kanki, kar ki wulakanta kanki. Manzo Allah ya ce la yahqiranna ahadukum nafsahu, kar ɗayanku ya wulakanta kansa. Ki rinka jin ni ban isa ba, ni ba zan iya ba, ni ban kai ba, ni me nake da shi, da wace ce ni, ni wani taimako zan iya yi? Kar ki dora kanki, wannan Allah bai dora ciki ba. Ki rinka jin a ranki ke ma da izinin Allah za ki taimaka, da izinin Allah za ki ba da gudunmuwa. Ke ma akwai baiwar da Allah maɗaukakin sarki ya baki, kuma wannan baiwar da Allah ya yi miki insha Allah ta'ala akwai taimako da gudunmuwa da za ki iya bayarwa a rayuwarki. Abinda dai ake so, na farko kar ki wulakanta kanki ki ji ba za ki iya ba. Na biyu kar ki yadda ki zauna haka ba ki taimako a rayuwarki. Kar ki yadda duk lokacin da kika zauna a haka ba ki wani taimako a rayuwarki, to ki sani rayuwarki ba za ta yi albarka ba, rayuwarki ba za ta taɓa yin albarka ba. Hadithi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah na cewa khairun nas anfa'uhum linnas, mafi alkhairin mutane shine wanda yake amfana da mutane, mafi alkhairin mutane shine wanda yake amfana da mutane. Ke a rayuwarki me kika yi? Inda yake tunani me kika yi? Wace irin gudunmuwa kika bayar? Sannan wace irin gudunmuwa kike bayarwa? Sannan me wace niyya kike da ita ta ba da gudunmuwa da taimako nan gaba? Ki wannan tunanin idan da baki da shiki yanzu ne kike yi, a baya me kika yi, nan gaba me zaki? Duk yanda kike kuma akwai abin da zaki, domin manzo Allah ce mafi alkhairin mutane shine wanda yake amfanar da mutane. Kin taba amfanar da wani? Kin taba amfanar da addininki? Kin taba amfanar da al'ummarki? Kin taba bawa addininki gudunmuwa? Wannan yana da mahimmanci ki tsaya ki tunani akan haka, domin Allah ya baki umarni ya ce ki yi, to me ya kamata ki? Sannan wace irin gudunmuwa ya kamata ki bayar? Wannan ya kamata a tsaya a yi tunani akan wannan. Allah subhanahu wa ta'ala a duk mutanen da Allah ya halitta ba wanda Allah ya zari shi ya nuna ba zai iya taimakawa, babu shi, kowa zai iya. Shi yasa Allah ya bayani a cikin Al-Qur'ani cewa kowa zai iya, kuma kowa zai yi ne gwargwadon abin da Allah ya bashi. Allah ya ce lil yunfiq,
yunfiq zu sa'atin min sa'atin, ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا.
ونعم آير Allah ya raba mana mutane gida biyu. Allah ya ce lil yunfiq, kowa ya bayar, kowa ya ciyar, kowa ya miƙa, kowa ya ɗauka ya bayar. Ki bayar na bayar, ya bayar su bayar mu bayar, kowa ya ɗauka ya miƙa. Allah ya ce zu sa'atin min sa'ati, ma'abuta yalwa, wanda Allah ya musu arziki da yawa, wanda Allah ya buɗa musu, su bayar su kamfato su bayar daga cikin wannan yalwa da Allah ya musu. Ma'ana su ɗiba da yawa su bayar sakamakon wannan da yawa da Allah maɗaukakin sarki ya ba su. Sai Allah ya ce wa man kudira alaihi rizquhu, wanda aka kuntata masa arzikinsa. Yawa ya gari abinda aka ba shi kaɗan ne ko abinda ya samu kaɗan ne? Sai Allah ya ce falyunfiq mimma atahu Allah, shi ma ya bayar gwargwadon abin da Allah ya bashi. Kenan idan kina da shi da yawa Allah ya ce ki taimaka, haka idan kina da shi kaɗan Allah maɗaukakin sarki ya ce ki taimaka. Ba a ce wai sai kina da shi da yawa za ki bayar ba, a'a, mai yawa Allah ya ce a bada da yawa, ɗan kaɗan Allah maɗaukakin sarki ya ce a bada kaɗan. Wannan aya tana nuna mana ashe kowa akwai irin gudunmuwar da zai ba wa addini, kowa akwai abin da zai bayar. Kuma abin da nake so na nuna mana a nan shi ne, duk lokacin da kika taimaka wa addini wanda za mu zo min me ya kamata ki fara taimakawa ma'ana duk lokacin da kika dauka kika bayar ki sani wallahi Allah zai dawo miki da abin da kika bayar shine amfanin taimako duk lokacin da kika dauka kika ba wa addinin Allah gudunmawa sawa'un gudunmawa ce wanda zaki dauka ki bayar ta dukiya ko gudunmawa ce wani dan sukai yiki da zaki dauka ki bayar ko gudunmawa ce ta wata shawara ko wani tunani ko wani ilimi ko wata baiwa da Allah ya miki to in kika bada dukiya Allah zai baki dukiya ya kara miki sanya albarka a ciki idan kika bada wasu kayayyaki Allah zai baki fiye da wannan kayan ya sanya albarka a ciki haka idan kika bada shawara Allah zai buda miki kwakwalwarki ke ma ya kara fahimta da ke wasu abubuwa haka idan kika bada gudunmawar ilimi Allah zai buɗa miki wani ilimin ki samu ilimin da yafi wannan kuma wanda zai amfana da ki mutum baya bayawa ya zauna haka shi yasa manzo Allah ya ce ma nafasa bi madar sadaka sadaka ba ta tawaye dukiya sadaka ba ta rage dukiya duk abin da kika bayar ba zai rage abin da kike da shi ba Allah zai baki kuma Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a cikin abin da ya baki bari in baku misali farkon tun lokacin da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya wanda ya fara karbar manzon Allah mace ce nana Khadija wacce ta fara ba wa addinin Allah gudunmawa da Khadija mace ce tun kafin Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fara ba manzon Allah gudunmawa ta taimaki manzon Allah da dukiyarta ta hada manzon Allah da yaranta wanda zai taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ci gaba da gudanar da kasuwanci da dukiyar wa nana Khadija amma wannan gudunmuwar da ta bawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin Allah ya aiko shi wani sakayya Allah madaukakin sarki ya mata babban sakayya da Allah ya mata sai danka mata manzan Allah da sallallahu alaihi wasallam wannan sakayya malamai suka ce na daga cikin wannan sakayyar shine wannan gudunmuwar da ta bayar ta ba da gudunmuwa sai Allah ya bata babban gudunmuwa wanda duk duniya ba matar da ta isa ta samu fiye da wannan gudunmuwa ta manzon Allah ya zama mijinta sallallahu alaihi wasallam kuma da manzon Allah ya zama mijinta sai ya bata yaya kuma a cikin yayan sai ya zama akwai shugabar matan gidan aljanna ita tana da wannan baiwa me ya ba wa nana Khadija wannan baiwa gudunmuwa da ta bayar taimakon addini da ta bayar ba tare da ta abin nan ba shi yasa baka bada taimako ka samu matsala shi yasa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa nayi mafarki wata rana kai manzon Allah yana zaune lokacin cin abincin rana yayi sai nana Khadija ta tafi za ta kawo manzon Allah abinci kafin ta karasu sai Allah ya aiko da mala'ika Jibrilu yace maza ka je ka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga can a zaune ga matarsa can nana Khadija ta taho za ta kawo masa abinci kafin ta iso gurin shi je ka isar masa da wannan saƙon Allah saƙon ne malaika Jibril ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ga matarka nan nana Khadija ta taho za ta kawo maka abinci har aka bada kalar abincin malaika Jibril ya ce to Allah ya aiko ni ya ce na faɗa maka idan ta zo ka ce Allah yana gaishe da ita Allah yana gaishe da ita Allah yana gaishe da ita sannan kuma Allah ya ce in gaya maka kai mata albishir da gidan aljanna Allah kuma gidanta na aljanna gidan hutu ne babu hayaniya babu rigewa babu fitintu wannan shine abin da aka yi mata Allah ya aiko mala'ika Jibril yana gaishe ta yanzu na zai ke inda jibril zai aiko yana gaishe ko a ce gwamna na yi za ya aiko yana gaishe ki bai bishe kin canza tafiya ma unguwa saboda kin zama wata ta musamman kin zama wata mai capacity saboda gwamna ya aiko yana gaishe ki ko shugaban kasa ya aiko yana gaishe ki to ita ba magana gwamna ake ba ba magana shugaban kasa ake ba magana mahalicin mu ake Allah ya aiko yana gaishe ta kuma bayan gaisuwa da ya biyo baya yanzu a ce gwamna ya aiko na gaishe ki kuma yace ga miliyan 50 kyaye a majalisar sallah to in ko haka ya zaki ji na kai miki haka gwamna ya aiko a gaishe ki kuma yace a baki miliyan 50 ki hidimar sallah da ita ai a ranar zaki ji ki don ba wanda ya kake a duniya. To ita Allah ya aiko yana gaishe ta kuma ya ba ta kyautar gidan aljanna. Ya ba ta kyautar gidan aljanna. Ai mata bishara za a ba ta aljanna. Kuma aljannan nan babu wani hayaniya, gidan hutu ne da gidan nutsuwa. Haka Allah madaukakin sarki ya faɗa. To dinna na Khadija me yasa ta samu wannan aljanna, ta samu ƴaƴa har da shugaban matan aljanna ƴaƴanta, ta samu matsayi da girma da daraja a wurin mijinta saboda taimako da ta ba wa addinin Allah, taimako da ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani ya mana kenan ashe taimako babu abinda ba ya janyo mutum ya taimaki addini. Tun daga abinda na Khadija Allah ya kare yanzu a gare ta ta zama. Kuma ta zo gurin manzon Allah, manzon Allah ya mata bishara da waɗannan abubuwan guda biyu. A wata ruwaya mala'ika Jibril ya ce ni ma ka ce ina gaishe ta. Wasu su mata manzon Allah na daban ne, na daban ne. Ce sa a rinka koyi da ɗabi'unsu da halayensu, a rinka koyi da ɗabi'unsu da halayensu. To haka Nana Khadija Allah ya kare yadda a gare ta ta zama abin buga misali. Duk wannan abin sakamakon wannan taimako da gudunmuwa da ta ba wa addinin Allah. Wannan shi yake nuna ashe duk lokacin da kika zama mai taimako to Allah ba zai bar ki a haka ba. Domin Allah dama alƙawari a gurare da dama. Allah ya ce ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu. Duk abin da kuka bayar ko mun kankantar sa, shin mun kira ne ta biyo bayan koyewa? Duk abin da kuka bayar wannan tufidul umum, ko mun kankantar abu idan kin bayar, wallahi Allah zai dawo miki da wannan abu. Kuma dan girman Allah daga yau ki fara gwadawa, ki ɗauki wani abu na sadaka ɗan ƙarami ki bayar saboda Allah, ki ga abin da Allah zai baki. Za ki ga yadda rayuwarki za ta kasance. Duk abin da kika bayar dan Allah, Allah zai dawo miki da wannan abin, kuma Allah ya sanya miki albarka a cikin wannan abu. Bari ba ku dan wani labari da ya faru a gare mu. Wata rana mun je Port Harcourt mun yi wa'azi. Lokacin ana tsananin Boko Haram, mun dawo mun zo wani gari da ake kira Kyawa a jihar Jigawa za mu taho Kano. To nan sojoji sun sa il road block din nan, ana cikin ɗaya bayan ɗaya. To da haka sai muka ce to bari mu je wani gidan mai mu sha mai mu sallah kafin abin ya dan abin nan. Da muka je gidan mai za mu sha mai, sai ga wani mutum ya zo yana bara. Almajiri almajiri mahaukaci mahaukaci haka magan shi. Da ya zo mana bara, ni da wani abokina, shi abokina na jan mota ni ina gefe. Sai abokina ya ɗauki naira 20 sai ya ba shi. Wannan mutumin sai ya nuna ne ya ce kai ba za ka bayar ba, ka bayar kafin abin da Allah zai baka. Wallahi haka ya faɗa. Wannan kalmar da ya faɗa mun sai na ji ta shiga zuciyata. Shi kama almajiri kawo mahaukaci, amma sai ce mun ka bayar kasan abin da Allah zai faca. Ni ma sai na ɗauko naira 50 sai na bayar. Da muka dawo sai muka ga wannan road block ɗin dai har akwai mutane, sai muka tsaya muna tsaye sai ga wani bawan Allah. Allah ai Allah ya masa rufu, Allah ya gafarta masa. Shi yake ba mu masauki idan mun je kwata su wajen wa'azi. Sai hango sai je yayi parking da motar sai ya fito. Yana fito ya ce malam daga ina? Shi ya fito daga Kano zai tafi kwata su ko kuma mun dawo. Sai muka ce masa ai mun dawo daga wajen wa'azi ne. Ce to malam ai da kun fada muka ce ba komai. Sai ce malam ina zuwa. Wala da yaje ya dauko da yaje motarsa sai ya dawo. Yana zuwa sai ya ba mota leda a dubule ce malam wannan gashi a kara mai. Muna yin gaba da muka irga sai muka naira 50,000. Ba a fi minti 30 ba mun ba da naira, ba da naira 50,000 ta dawo. Haka al'amarin Allah yake. Wannan kullum ina jin wannan abin, kuma ina tuna wannan aya. Idan wannan abin duk lokacin da na tuna, tuna tuna wannan aya cewa in dai za ki ɗauka ki bayar to Allah ba zai barki a haka ba. Allah zai baki, Allah zai sanya albarka a cikin dukiyarki, kuma Allah maɗaukakin sarki zai ƙara miki linkin balinkin na abin da kika bayar ɗin. Wannan yana da matuƙar muhimmanci. Gabar magana ta uku, me ya kamata mu bayar kuma akan me ya kamata ki. Mafi girman abin da ya kamata ki yi abu na farko daga cikin abin da ya kamata ki yi na bayarwa, zan faɗa ku uku. Abu na farko ki yi waƙafi a rayuwarki. Waƙafi yana da muhimmanci. Me ake nufi da waƙafi? Waƙafi ki yi ƙoƙari a cikin dukiyar da Allah ya bayi ki ware wani abu ki ba wa Allah. Abinda zai dade ana amfanuwa da wannan abu. Ko dai kamar misali makarantar nan ki ce bari ki dauki wani bangare na makarantar nan ki gina ta. Ki ce wannan ginin zaki yi shi ne wakafi ga iyayenki wanda suka rasu. Ko kuma zaki wa kanki wakafi ya zama kin gidan Allah. Ko kuma ki ce bari ki rufe wani aji, ko bari ki fenta wani aji, ko bari ki kawo duk wasu kujeru da za a aiki da za a zauna a makarantar nan, bari ki ba da gudunmuwarsu ya zama wakafi gare ki ko wakafi ga iyayenki. Cewa iyayenki sun rasu, a yi ta kai musu ladar wannan abin da kika yi. Ko kuma ke Allah maɗaukin sarki ya ta baki lada akan wannan abin, wannan shi ake kira wakafi. Shi wakafi shi ake kira sadaka jariya. Shi ne abinda za ki bayar wanda ba zai ƙare ba, wanda za a yi ta amfani da wannan abin ba zai ƙare ba. Ko ki gina masallaci, ko ki gina makaranta, ko ki gina rijiya, ko ki buɗe wani shago na kasuwanci. Ribar a dinga taimakawa marayu, ko a dinga taimakawa marasa gata, ko waɗansu mabuƙata, wannan shi ake kira wakafi. Abinda Allah kika bawa ba naki bane, ba na kowa bane, na Allah ne. Sai dai kawai kulawa da abin, abinda ake samu ta ƙarƙashin abin, sai ki faɗi me za a rinka yi da wannan abin. Ko marayun unguwarku, ko ainihin wato talakawa unguwarku, ko ta wadda mijinta ya mutu ya batta da 'ya'ya, ko waɗansu marasa lafiya, ko a rinka sayan magunguna, ya danganta da yanayin yadda kika ga buƙatun gurin. Saboda wakafi yana da matuƙar muhimmanci a rayuwa. Idan kira sadaka jariya. Wanda ko bayan kin mutu kin koma ga Allah za a rinka kai miki wannan lada har ta san kiyama. Kina kabari amma kin bude wa kanki kofar samun lada. Shi yasa manzo Allah yake cewa idan bawa ya mutu dukkanin ayyukansa sun danke, sai dai abubuwa guda uku. Daga ciki akwai sadaqatul jariya. Shi ne mutum yayi wata sadaka, ya bada wata gudunmawa wanda za a rinka amfanuwa da wannan abin da ya bari, za a yi ta kai masa lada har ta san kiyama. Ko kuma ki je wasu littattafai ki raba, ko ki karantar da wani ilimi, ko ki rubuta wani littafi, wannan sadaka jariya ce. Zan ba ku misali wata bayar Allah da yake karanta Zabida ko Zubaida, mata Haruna Rashid, wanda khalifa ne daga cikin khalifofin Umayya. Wannan bayar Allah yau kusan shekarar ta 1000 da wani abu da rasuwa, shekarar ta kusan 1000 da wani abu da rasuwa, ta zo aikin haji daga ina, daga Siriya, daga Sham. Da ta zo filin Arafa sai tattarar Arafa ba ruwa, ana da matsalar ruwa sosai, ana buƙatar ruwa. A matsayinta na 'yar sarki, matar sarki, sai ta ce to ita kuwa sai ta janyo ruwa, hanyoyin ruwa tun daga Sham har zuwa filin Arafa, to zan tafiya kilomita 100 ruwa. Sai ta sa aka haɗa mata injiniyoyi gaba ɗaya, ta ce abin da nake so da ku, wace irin shawara za ku ba ni, ina so in kawo ruwa filin Arafa.
Allahu akbar.
Suka ce ba za ki iya ba. Ta ce zan iya.
Allahu akbar.
Suka ce to za ki kashe kuɗi kuwa. Ta ce wallahi, wallahi, inda duk haka ɗaya da za ku yi na rami zan ba da dirhami 1000, wallahi zan ba, sai da dukiya ta kare.
Allahu akbar.
Haka ta sai da walawalanta da dina ta taba injiniyoyi, aka yi ta janyo canal-canal na ruwa, sai da aka kawo ruwa filin Arafa.
Allahu akbar.
Bayan Allah su yi sham. Yau shekarar ta 1000 da wani abu da rasuwa, amma ko kun san har yanzu rijiyar da ce ana shan ruwa a gurin? Shekara 1000 da wani abu da rasuwarta, amma har yanzu rijiyar tana nan ana shan ruwa. Ko yau idan kika je Umara, ko kika je aikin hajji a filin Arafa, dan Allah duk wanda za a baki na roba ki dinga karantawa ki gani. Idan kika ga an sa ainihin Zubaida, to shi ne ruwan ta ne wannan. Har yanzu ana raba ruwa. Abin da yasa na san haka, akwai abokina yanzu kusan shi ne daraktan kamfanin ruwan har yanzu din nan.
Allah
ko je mun yi magana da shi a Saudiya. Yau shekara ta 1000 da wani abu da wannan rijiya, amma har yanzu ana shan wannan ruwa. Shekara 1000 tana karkashin kabari, har yanzu ana kai mata lada. Wannan shi ne hanyoyin samun lada ke. Wannan shi ne wakafi. Misali na biyu da zan bayar, akwai wani mutum da aka yi sunansa ina zo Kojak, asalinsa mutumin Afghanistan ne ko Pakistan. Shekara 200 da ta wuce kenan, shekara 200 da wajen goma ya zo Saudiya. A lokacin Saudiya shi ma ana tsananin rashin ruwa, sai ya koma gefen haraji wata ɗan rijiya ya karama yana sai da wani ruwan yana rabo ruwan kyauta ana nan sai aka zo aka ƙara fada da haraji sai aka ce wannan filin da ya saya sai ya ƙara gaba ya sake sayan wani fili ya wata rijiya tafiya sai aka zo aka ƙara fada da haraji sai aka sake sayan wannan filin sai ya yi gaba ya sake ainihin wato sayan wani filin ya sake haka rijiya yau shekara 100,000 to yanzu da nake muku magana wannan rijiyar ta ce an mai da ita rijiya ta zamani tana fitar da ruwa a wata unguwa da ake kira Khalidiyya a cikin garin Makka a nan kamfanin yake yanzu duk masallatan Makka gaba ɗayansu duk masallacin da kin taɓa zuwa Makka duk masallacin in kika shiga za ki ga wani katon deep freezer wanda ake zuba ruwa a robobi to duk masallatan Makka yanzu wannan kamfanin ruwan shi yake shayar da su ruwa gaba ɗaya
Allahu Akbar
shi ma wannan mai kamfanin yake gaya mana yake cewa a kullum suna fitar da ruwa kusan tirela biyar daga asalin wannan rijiyar da aka haƙa shekara 100 da suka wuce wannan yanzu ake magana yace duk masallatan Makka suna kai musu ruwa yace yanzu ma suna kokari za su fara fitar da ruwan su zuwa Madina da Riyadh da Taif da wasu garuruwa na Saudiya shekara 200 da kala rijiyar amma yanzu ruwan rijiyar yanzu kamfanin ma an danka shi a hannun wani babban malami daga cikin manyan malaman Saudiya shi ne Talal Abunnur wanda yake da wata tasha da ake kiranta Makka to wannan shi ake kira wakati idan kika yi baki san yanda Allah zai da abun ba kina kwanta a kabari ne bi idan kika mutu ma za a manta da ki amma kin ajjewa kanki wani aiki wanda zai rinka kai miki lada mutane ba a waye da wakati ba in da mun waye da wakati da ba mu samu kuma a cikin wannan yanayi ba wallahi in da mun waye da wakati wannan makarantar da ba ta kai haka ba an gama da ita ashe ya kamata mu waye wa kanmu idan bai wa kanmu ba wanda zai mana kuma duniyar nan dai ita ce ga muna ciki yau shi za mu koma ga Allah ba mu sani ba ni da gawo shikenan ni daga wannan azumi ba za mu sake wani azumi ba mun bi daga wannan shekara ba za a sake wata shekara muna nan a raye ba mun bi ba za a sake ba ina tuna bara lokacin ina tafsiri a Kaduna akwai wata dattijuwa bara wacce ina tafsiri sai ta wata ce malam ni fa ina ji da kin zanta wata shekara tace Hajiya kamar yaya tace wallahi malam ni dai haka nake ji a cikina ban bana da zanta wata shekara amma malam dan girman Allah ina da wasu kudade na ina so gabana shawara malam me ya kamata ne da su ko ba tare da kowa ya sani ba malam gabana shawara nace to shikenan Hajiya akwai wani fili da waɗansu dalibai suke so su gina makaranta su rasa yanda za su sai nace Hajiya inda hali ki je ki gina musu block ɗaya a wannan gurin wallahi kamar wasa da wurin Allah azumi yana wuce ba abu wata bai ba ta gina block ɗaya a wannan gurin aka zuba yara ana karatu ba a fi shekara ɗaya ba a wannan tsari na haddace Qur'ani yara su haddace Qur'ani a gurin yara suna gama haddace Al-Qur'ani a gurin an yi taro an yi musu walima Allah ya dauki rayuwar su
Allahu Akbar
to ba abin da cewa addini ko makaranta tana nan yanzu ta haɓaka ana ta karantarwa a ciki to ana samun irin waɗannan shi yasa dole mutum ya yi abin da zai amfanar da kanci kar mutum ya zauna haka kar ki zauna haka Allah ya baki dama kar ki ce ai ni me nake da shi wannan abin da kike da shi din shi din dai da shi zaki abin da kike da shi shi dai da shi zaki to da ka yana da kyau duk wanda Allah ya dauke sarki ya bata dama tai wakati inda dama kar ki yadda rayuwar ki ta kare biki ajje wani abu na sadaka wanda zai rinka gudana wanda din ki mutu lada za ta je miki ba ki da ki yi tunani da ya kamata ki kuma wallahi ko ba ki da hali idan kin sa niyya a ranki cewa da izinin Allah kafin ki bar duniya zaki ina mai tabbatar miki Allah zai buɗa miki kuma zaki idan ba ki da halin yi yanzu ki sanya niyya a zuciyarki cewa zaki Allah zai je miki kuma zaki din insha Allah ta'ala wannan shine abu na farko da ya kamata ki abu na biyu idan ba za ki iya sadaka jami'a ba to ki rinka yin sadaka nadiya abinda ake kiri da sadaka namiya shine abinda zaki bayar ai amfani da shi nan take ya kare abinda zaki bayar nan take ai amfani da shi ya kare shine sadaka namiya jariya kuma abinda zaki kafa wanda za a yi ta amfanuwa da abin ba tare da abin ya kare ba, sai dai a yi ta amfanuwa da abin da abin yake fitarwa, shine jariya. Ita kuma wannan zaki bayar a amfani da shi nan take kare, amma Allah zai karbe ta ya girmama da ita tun daga 10 zuwa 700, Allah ya rubanya miki rubanya daban-daban. Shine Allah ya ce man zallabi yuqridu Allah qardan hasana, wai wanda zai ba wa Allah rance-rance kyakkyawa shine ki bada sadaka, ko dai ki dinga ciyarwa abinci za a ci nan take kare, kuma wannan ma sadaka ne akalla musamman a wannan wata ne albarka. A ce kina da wata gudunmuwa da kike baruwa ta abinci da kike ciyarwa, wannan abu ne mai kyau. Ko kuma ki dauki wata sadaka ta kudi ki bayar, ki ce gashi nan a tallafa wa wannan makaranta, ko a dinga ci da dalibai, ko a yi danti, ko a yi gyara, ko a yi wani abu na alkhairi, ko ki ce gashi nan a yi uniform, ko ki dauki ɗawainiyar biyan kudin makarantar dalibai kamar 5 ko 10 ko 20, duk wannan sadaka ce. Gwargwadon abin da Allah Maɗaukakin Sarki ya bude ciki, gwargwadon abin da kike da dama a kai, kuma karki raina abin da za ki bayar, komin ƙanƙantar abu, komin ƙanƙantar abu. Manzo Allah yake cewa ku ji tsoron wuta, walau bi shiqqi tamara, ko da tsagen dabino ne, ɓarin dabino, ki bayar sadaka. Kar da yake komai kika samu sai kanki sai ya aiki, sai dai ki cinye, a'a, ɗan abin da kike da shi, ke ma ki ɗan binciro wani abu, ki ciro wani abu ki bayar, Allah Maɗaukakin Sarki zai ƙara miki cin abin da kika bayar. Wata rana Nana Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta tana zaune a gida, sai wata mata ta zo da 'ya'yanta guda 2. Wannan matar mabuƙaciya ce, almajira ce, ta zo tana neman abin da za ta ci. Sai Nana Aisha ta ce, wallahi babu komai a gidan nan sai dabino. Sai ta ɗauko dabino sai ta bata. Ita ma wannan matar sai ta kasa cin wannan dabino, sai ta fara ci gida 2, sai ta ba 'ya'yanta mata su ci, shi kenan. Sai mata ta tashi za ta fita, tana tashi za ta fita, sai ga manzon Allah ya shigo sallallahu alaihi wasallam, sai ta fita. Sai manzon Allah ya tambaye Nana Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta, wannan baiwar Allah ne ya kawo ta? Ta ce, ya Rasulullah, ka ji abin da ya kawo ta, ga abin da ya faru. Sai manzon Allah ya ce, man ibtuliya li shay'in min hadhihi al-banat fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran min an-nar. Dalilin wannan abin da ya faru na sadaka da taimako, ku ji abin da suka janyo mana. Sai manzo Allah ya ce, duk mutumin da Allah ya jarrabe shi ya bashi ɗaya mata guda 2, ya tarbiyyance su, ya kyautata tarbiyyarsu, har ya aurar da su, za su zame masa shamaki daga wutar jahannama ranar tashin alƙiyama. Dalilin wannan bayarwar ga abin da ya ce, to shi yasa yana da kyau ki zama kina sadaka, ki zama kina yawan yin sadaka. Wannan sadaka da za ki din, musamman ki taimaki wanda yake cin wani irin yanayi, Allah zai taimake shi. Hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yake cewa, man farraja an mu'minin kurba, duk wanda ya yi wa mu'mini wata damuwa, tana cikin matsala, tana cikin damuwa, ba ta da sutura, ba ta da kaya, ba ta da abin da za ta ci, kika taimake ta, kika bata, farraja Allahu fardallahu lahu kurbatan min kurabi yawmil qiyama, shi ma Allah zai yaye masa wata damuwa daga cikin damuwoyi a ranar tashin alqiyama. Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi, duk wanda kullun yake shagaltuwa a cikin taimakon dan uwansa, kullun ke in an ganki kina taimakawa mabukata, kina ba su, kina taimakon su, kina shiga cikin al'amuran su, kina ba su gudunmuwa, kina taimaka musu, to ke ma Allah zai rinka shiga cikin al'amuran ki. Amma idan ba ka shiga cikin al'amuran mabukata kina taimakon su, to ki sani ke ma Allah ba zai shiga cikin al'amuran ki ba. Ce sa ya kamata ki zama, in ba za ki yi sadaka jariya ba, ya zama za ki iya yin sadaka, za ki iya bayarwa, za ki iya taimakawa, za ki ga yadda Allah Maɗaukakin Sarki zai sanya miki albarka a cikin dukiyarki, kuma za ki ga yadda Allah Maɗaukakin Sarki zai ƙara miki wannan dukiya taki linkin balinki. Shi yasa yana da muhimmanci kar ki yadda ko dai ki wancan ko ki wannan, da izinin Allah za ki ga yadda rayuwar ki za ta canza. Abu na uku daga cikin nau'in taimako, kar ki yadda ki yi taimako akan abin da Allah ya hana. Kar ki yadda ki taimaka akan wannan, kar ki yadda ki yi taimako akan saban Allah. Saban Allah din nan in ma dai ya zama hissi, ki sayi wani abu ki bayar wanda za a saba wa Allah da shi, ki dauki wani abu ki bayar dan ai saban Allah ko ki nuna wani abu wanda za a saba Allah ko ki bada wata shawara akan saban Allah karke take wannan duk taimakon da zaki ya zama taimako ne wanda Allah yake so ko wanda zaki bayar ko wanda zaki fada ko wanda zaki bada shawara shi yasa karki yadda ki taimaka akan saba wa Allah subhanahu wataala taimako akan saban Allah yana da yawa ko dai taimako ta hanyar shawara da za a saba wa Allah dan shawara ma taimako ce yawanci mata sun fi samun matsala a wannan bangaren ba sa bada shawara ingantacciyar shawara wanda za ta taimaki kawayensu idan sun shiga cikin wani irin yanayi sai dai su ba su gurɓatacciyar shawara wanda ba ta da amfani wanda za ta kai su ga mu'amala wajen malaman sugu da bokaye da matsafa to karki yadda ki zama daga cikin mai bada shawara akan bibiyar miyagun malamai ko ɗan tsibbin malamai ko malamai mutanen banza in kokari duk shawarar da zaki bayar ya zama shawara ce wadda za ta haɗa ƙawarki da Allah wadda za ta kusantar da ƙawarki zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wadda za ta gyara alaƙar ƙawarki da tsakaninta da Allah shi yasa na farko mu kanmu mu yi kokari mu fara gyara alaƙarmu da Allah duk nan masallacin ba wata ba ta sani ba kowace ta sani idan alaƙarki da Allah tana da kyau kin sani idan alaƙarki da Allah ba ta da kyau kin sani ba wanda bai sani ba to idan mun san alaƙarmu da Allah ba ta da kyau mu gyara idan mun san alaƙarmu da Allah tana da kyau mu gode wa Allah mu ci gaba da yin abin da ya kamata wata rawa wani malami yana ba mu wani misali yake ce mana yanzu ku ga ku a cikin aji a ce tun daga shekara 10 zuwa yanzu kamar a masallacin nan a ce duk masallacin nan kowanne tun daga shekara 10 mu zuwa shekarun mu na yanzu a ce duk abin da muka yi daga shekara 10 ki zuwa yanzu a ce duk abin da kika yi da mai kyau da marar kyau a nade shi gaba daya duk abin da kika yi kar a bar komai a nade su gaba daya a samu CD ko flash ko wani DVD duk a yi recording a ciki a samu hall irin wannan hall din a kawo katuwar talabijin a aji a kira ƴaƴanki da ƙannanki da surukanki da ƴan uwanki a ce za a kunna musu rayuwarki daga shekara 10 zuwa yanzu duk abin da kike dan girman Allah ko ta za ta ji a gani wallahi ba ku kowace sai ta fara cewa a fara bada na fara dani akwai inda ya kamata na yi delete akwai inda ya kamata na yi edit bai kamata iyaye na su ga wani abu ba bai kamata mijina ya ga wani abu ba bai kamata surukai na su ga wani abu ba wallahi ba wani kodai ba zan gani a gani ba amma Allah ya gani ko bai gani ba ya gani kuma ya rufa mana asiri kuma abin ya wuce ya wuce tunda wasu abubuwa da muka yi a rayuwarmu a baya ba su da kyau kuma ba wanda ya sani in ba Allah ba kuma Allah ya sani din kuma ya rufa mana asiri kuma abin ya wuce haga Allah kenan to duk da ya rufa mana asiri abin ya wuce to ya kamata mu ma a koye mu gyara alaƙar mu da shi mu gyara alaƙar mu da shi ya zama alaƙar mu da Allah alaƙa ce mai kyau yau idan kika mutu ya zama kina da abin da zaki nuna wa Allah wanda zaki samu rahama a wajen Allah amma kar ya zama kin mutu kina kama kafi ya zama kina da wani abu ajiyayyen wani abu wanda in kika mutu a yanzu zaki iya nuna wa Allah kuma a dalilin wannan abin Allah zai iya miki rahama haka ake so haka ake so mu zama kamar yadda matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke matan manzon Allah Allah ya hada su zama har wata su 11 malamai suna cewa manzon Allah ya auri mata an daura musu aure da mata 13 ya tare da mata 11 ya saki muka abin ya tare da su ya rasu ya ban mata 9 amma waɗannan matan ana samun safari tsakanin su ya su ya su amma wannan safanin baya tasiri kamar yadda hadisi ya tabbata wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo cikin gida sai ya tarar da matansa kusan gidan manzon Allah faci biyu ne wannan dabi'a ce ta mata ba wani bane akwai ƴan bangaren na Aisha akwai bangaren suna na Zainab kuma kowane bangare gata ake da bangare wannan bangaren suna jin su sun fi karfin wannan wannan suna jin su sun fi karfin wannan amma so ba suna yin gasa bane saboda nuna hisa da abun duniya da zuwa gurin bokaye a'a so suna yin gasa ne saboda nuna hisa tsakanin su da Allah kowace tana ganin ita ta fi kowa a wajen Allah kowace tana suna da suna ta hayaniya maza Allah sai shi goyi tare sai ko a gefe ya zauna sai nana Aisha ta tashi ta ce ko ni me za ku gaya na fi ku a wajen Allah domin ni an zarge ni an ce na yi fasikanci kaza 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 amma Allah ne ya wanke ni da ayoyi sama da guda goma a cikin Al-Qur'ani
Allahu Akbar
kuma ayoyin suna nan a cikin suratul Nur ana karantawa kuma ba ku isa ku karanta Qur'ani ba tare da kun karanta waɗannan ayoyin wanda suka nuna matsayin mu da darajar mu a wajen Allah ba don haka ku sani ni a wajen Allah ta daban ce nana sa ta jito kuma sai ni ba Allah ya san jani yayi ke kin manta ni ba manzon Allah ne ya sake ni amma Allah ya aika mala'ika Jibril ya bi kona
Allahu Akbar
saki na abi amma aka aika mala'ika ya bi kona ni ma Allah ya san dai manzon Allah ya saki na da Hafsa Allah ya ce mala'ika Jibril maza ka tafi gurin manzon Allah ga yayin ya ce ina da Hafsa ka ce dawo da ita Allah ne ya aika aka bi kona ba wai wasu mutane ba mala'ika Jibril ne ya tsawo manzon Allah ya ce ya Rasulullah Allah ya aika ni yana bikon matarka game da Hafsa
Allah
yake bikonta musa Allah ce saboda ni yace Allah yace in gaya maka li annaha sawama qawama wa zawjatuka fil janna
Allah
mace ce mai yawan sallar dare ne yawan azumin nafila kai ka sani ba annaba an gama matarka ce a gidan aljanna kamar da ita musa Allah ne da ita domin kaida mace tana zama da mijinta na karshe a gidan aljanna shi yasa bayan manzon Allah ya koma ga Allah ba wanda ya halatta ya urmatarsa dan wanda kika rasu da shi shine mazaki aljanna mazaki na karshe shine mazaki aljanna idan ya shiga aljanna ba na farko ba da ne ba shi yasa manzon Allah bayan sa ba wanda ya halatta ya urmatarsa wannan abin da nan sai ce nana Zainab ta ce to kuma sai ne kuma Allah ya san da wai tace dukkanin ku na iyayen ku ne waliyan ku in ba Allah ne waliyan asama ka daura aure na asama aka daura aure na ni da zan asama ka daura aure na aure na da manzon Allah Allah ne da malaiku asama ka daura kai aka aiko manzon Allah Allah ya daura maka aure da zan shikenan tafi gidan miji Allah ne waliyan tace to ni ma Allah ya san da ni kenan to kun ga haka matan manzon Allah su yi Safiya tace kuma sai ni ni ku sani babana annabi ne kanin babana annabi a gidan mu ake sokar da wahayi Allah Musa da Annabi Harun su ne asalin kakan danta to matan manzon Allah haka suke yi alaka da Allah ba alaka da duniya ba ba wai ni ina da gwalagwalai kaza ko ni ina da kaza ko ni ina da malamin tsubu malami na kaifi ɗaya ne ki zo mu je in kai ki gurin shi kamar yar kawo ka in yi miki aiki wannan shirme ne ba ta lokaci ne ba lokaci ne gwara ki hada alaka ki da Allah sai Allah ya ce miki ki to ta wannan bangaren nake so in ja hankalin ku cewa kar ku yarda ku dinga taimako akan sabon Allah abin nan kusa da na karshe da nake so ja hankali kar ai taimako akan sa shine karki ya dake taimaka wa ƴaƴanki su saba wa Allah a wajen auren da su wanda shine abin da yake damu ne zaka ga mace da hijabi da niqabi tana zuwa makaranta amma duk ran da aka ce ana biki yarta zaka sha mamaki a ce yau ana biki yarta zaka nemi hijabi ka rasa zaka nemi niqabi ka rasa saboda ana auren da yarta ko ana auren da kanwarta zaka samu wata dalibar islamiyya wata ma ta yi nisa a qur'ani amma duk ran da Allah ya kawo bikinta to zaka nemi qur'ani ka rasa yanzu gaba ɗaya bukukuwan namu sun zama bukukuwa irin na kristoci ni dai ban san nan ba amma gurbin haka ake yi wato irin kayan da kristoci suke sawa idan za a yi biki abin ta kai ce irin shi ɗaɗan mu suke sawa idan za a yi biki yadda kristoci za su haɗu a guri ibn santa da iyaye da su kai da kanne a yi tarawa ana rungume-rungume kuma yanci haka ake yi to me bambancin bukukuwan mu musulmai da bambancin bukukuwan kristoci me yasa zaki bari a haka me yasa zaki taimaka wajen sabon Allah wai har ana gani idan ba ai wannan abin ba biki ya zama lani zaka ga fa sadaki sadaki fa an ce sadaki ya kai 180 amma ana ta kuka amma zaka kuma an kama idan santa na miliyan 1 bai fa ai awa ɗaya ba ko awa biyu amma miliyan 1 ko miliyan 2 saboda aje ai rawa a saba wa Allah amma sadaki an ce yayi tsada wannan shine abin da yake faruwa daga mutum ya sha wahala wajen aure amma kuma wajen biki ya saba wa Allah shi yasa yawanci auratayyar ba a samun albarka a ciki. Me yasa saboda sabon Allah? Nan ba suna cewa al-ma'asiyatu la takunu sababan lin-ni'ima. Sabon Allah ba ya janyo ni'ima. Ba yadda za a yi saba wa Allah a cikin wata ni'ima da Allah ya miki kace zaki samu albarka a wannan ni'imar. Ba zai yi ba. Idan Allah ya miki ni'ima ki gode wa Allah, sai Allah madaukakin sarki ya ƙara miki sakamakon wannan ni'imar da ya miki. Ki gode wa Allah sai Allah ya ƙara miki. Amma Allah ya miki ni'ima kin kangare wa Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan ni'imar da Allah ya miki ba daidai bane. Shi yasa ku taimaka wajen bin Allah, kar ku taimaka wajen sabon Allah, kar ki bada gudunmuwa a saba wa Allah, kar ki daura gindi a yi sabon Allah, ba za ki samu ni'ima da albarka akan wannan abin ba. Sannan abu na ƙarshe wajen taimako ɗin, akwai taimako ma'anawi, shawarwari, wa'azi, da'awa, maganganu masu kyau, wannan yana da kyau. Kar ki yadda ki zama maganganunki na sharri sun fi na alkhairi yawa. Ki yi ƙoƙari maganganunki na alkhairi su fi yawa. Ki yawaita ambaton Allah, ki yawaita karatun Qur'ani, ki yawaita salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam musamman a wannan watan. Ya zama abubuwan da kike faɗa masu kyau, abubuwan da kike furtawa da bakinki, ya fi abin da kike na alkhairi sun fi yawa da na sharri. Musamman a matsayinku na 'ya'ya mata, kun san mata sun kuma za su mutu. Dabi'a ce. Ana cewa wai mace a kullum in bata bi kalma 1,700 ba, to ba za ta zauna lafiya ba. Kullum sai ta yi su. Dabi'a ce wannan ta 'ya mace, haka Allah ya yi ta. To ku yi ƙoƙari wannan abin da za ku yi ta faɗa ɗin, ku zama alkhairi. Shi namiji ba ya son doguwar magana, ita kuma mace tana son doguwar magana. Shi yasa idan mutum ya auri mace in bai fahimce ta ba, sai ana ta samun matsala. Domin mace ce za ka ba ta kuɗin cefa ne ka fita. Bayan ka fita ta aiki yaro, yaro ya zubar da kuɗin. Ka dawo gida, ita ba ta yi abincin ba, saboda ba a yi cefa ne ba. Kana jin yunwa ka gaji, ka tambaye ta ka ce wance ya aka yi ba a yi cefa ne ba. Abin da ya kamata ta ce ka yi haƙuri, wallahi an matsala aka samu. A'a, to wallahi malam ranka daɗe ko Alhaji bayan ka fita ka bani kuɗi na shiga ban ɗaki, na yi alwala, na yi sallah, na kafin a zo da sallah malama ima ne. Yin wa yake ziyadi ce, ya kake zagi na an zage ka, ni kake da tona take yi. Abu shi kenan, sai da fahimce ta ba, sai ta yi wata doguwar muƙaddima. Sannan ka zo magana yaro ya zubar da kuɗi. Ya yi kaza, an shi kuma ya gaji, ya shiga, yana jin yunwa, kin tsaya kina masa wata doguwar magana. Kafin a kai ƙarshe ki dalla malama ima ne. Ni kake zagi an zage ni, shi kenan sai saki. Amma wanda ya fahimce ta sai ya shiru duk ta gama maganar ta. Amma in bai fahimce ta ba, haka za ta yi ta doguwar magana. To shi yasa dole ne wannan maganganun naki, yi ƙoƙari maganganun alkhairi su fi yawa, karatun Qur'ani, zikiri, ambaton Allah, salati, tasbihi, sai ki zama ta Allah. Wallahi in kika zama ta Allah ba wanda ta isa ta hutu rayuwarki. Abin da yasa ku kaga ana cutar da mu mun bar Allah ne, amma idan kika rike Allah, wallahi ba wanda yasa cutar ki. In kika rike Allah kika karfin kowa, domin manzon Allah ne ya faɗa cikin hadithul qudsi, Allah madaukakin sarki ya ce man adali waliya faqad azantuhu bil harb. Allah ya ce duk wanda yayi gaba da masoyina, in dai ke ta Allah ce, to duk wanda ya cutar da ke, wallahi rayuwarsa sai ta lalace. Shi yasa malamai suke cewa bakinki kar ki sake shi akan kowa. Menene ki saki bakinki akan kowa? Ki gulma da waccan, ki zagi waccan, ki bata waccan, ki ci mutuncin waccan. Wallahi wata in kika taɓa ta, rayuwarki za ta lalace. Da yawa mata suna samun matsala ba su gane ba, saboda sun taɓo wasu na Allah. Shi kuma in kika taɓa na Allah, Allah zai bar ki ba. Wata kina yin gulmarta, sai ki ga kin fara samun matsala da mijinki, kin fara samun matsala da 'ya'yanki. Kina tunanin wani abu aka miki, a'a, wata kika taɓa, kin taɓa ta Allah. Shi yasa idan kun zama na Allah, sai Allah ya tsare ku. Ki riƙe Allah, ki zama tare da Allah, sai Allah ya taimake ki a cikin rayuwa. Saboda haka yana da kyau a matsayinku na iyayenmu mata, mai muku nasiha ya kamata ku taimaka gwargwadon abin da Allah ya gode. Kowace daga yau ta fara tunani wani irin taimako za ta bayar. Kuma taimako matakin farko, ki yi tunani a wannan wurin da kike zuwa wa'azi yana buƙatar taimako, musamman yanayin makaranta. Kuma idan na ce taimako ba sai ke kin taimaka ba,
za kina da wani mijinki ko kaninki ko yayanki ko yar uwarki wacce take da dama ki janyo ta ta shigo ta taimaka kamar kin taimaka ne wato wani abu shi al'amarin Allah daban yake akwai wani bawan Allah abokin mu ne a Kaduna akwai wani dan masallaci a wani katin fili nan wajen Ababa wani guri ne dan karami ana yin sallah da kira ana dan karantar da mata haka sai wata rana sai wani yake cewa in Allah ya yarda sai mun mallaki wannan katin gurin a lokacin wannan wajen wallahi wajen zai nera miliyan 250 a lokacin sai muka yi ta mamaki a lokacin a masallacin duk in an tashi neman taimako bai ba samu 300 ba ta yaya za a mallaki wannan gurin ashe wannan abin da ya faɗa da bakin mala'iku sun amsa wallahi ana dan karatu a wannan gurin ayi karatu kawai sai aka daga rabin gurin za a sayar sai aka kori masallacin ba ga dawo masallacin fili ne a tashi a gurin akwai wata bawar Allah tana zuwa karatun abin ya bata mata rai kamar wasa sai ta gaya wa dan uwanta ta ce kaji abin da ake ci shi kuma sai ya gaya wani ubangidansa sai ubangidansa ya ce aje a tambaya nawa ne sai aka ce naira miliyan 250 sai ya ce aje a biya gurin wallahi aka biya gurin karshe aka sake daga bangare ɗaya miliyan 250 nan ma ya tsaya ya bayar juma'a da ta wuce aka buɗe masallacin aka gina masallaci juma'a biyu da ta wuce muka buɗe masallacin kusa yana daga cikin manyan masallaci a garin Kaduna al'amarin Allah kenan shi yasa idan baki da shi ki tunani fa zan yi ana son zuciya in Allah ya sai nayi Allah zai taimake ki wannan shine kaina ina fata an gane Allah ya sa mu dace Allah ya gafarta mana kurakuran mu Allah ya sa mu cika da imani ana runa mun lokaci yayi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.